sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Baba Yakubu Makeri tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Alhamis 23 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, da Zahara da kanin labarai.
Gwamnatin Amurka za ta biya dala biliyan 1 da miliyan 900 ga kamfanin sarrafa magungunan Amurka da kuma kamfanin kire-kire na kasar Jamus akan allurar rigakafin cutar COVID-19 guda miliyan 100. Har ila yau an tura jami'an tsaron gwamnati tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe. Sannan Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka ta Yamma a gargashin shugaban riko na kungiyar ECOWAS Yusufu Muhammadu na jamhuriyar Nijar za ta isa a kasar Mali domin tattaunawa da bangarori da ke takaddama da juna da nufin nemo bakin zarin warware rikici da yake ci yake cinyewa a kasar. Su ko masu lura da al'amura cewa suke
ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun kafara ciya buciyar raba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suleiman Dikko sun kafara cewa a talakawa na wahala mali sai da yanzu abin lalace an ka hito an ka kashe mutane.
Rojina yan sandan jihar Niger da Nigeria ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani gida a unguwar Gwari da ke cikin garin Suleja ta jihar Niger bayan da aka gano ana azabtar da wasu yara a gidan. Hukumomin jihar sun ce suna shirin daukan matakan da suka dace akan iyaye da suke tura ƴaƴansu almajiranci.
Ina so in tabbatar maka cewa dukkan iyayen yaran nan da yardan Allah za mu neme su za mu samu su daya bayan daya kuma dukkan su za mu gabatar da su a gaban hukuma.
Bayan haka muna dauki da shirin domin iyali da Grace Alheri Abdul ta shirya za ta kuma gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. An tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe. Wannan zubar da jini dole ne ya kare. Dole ne a kawo ƙarshen wannan zubar da jini, inji shugaba Donald Trump a ɗakin karɓar baki na fadar White House da ake kira East Room, inda ya kuma bada sanarwar faɗaɗa abin da ya kira Operation Legend. An fara ɗaukar matakin tarayya ne makonni biyu da suka gabata a birnin Kansas da Missouri, inda aka kama mutane 200 a cewar babban Attorney General William Barr. Kuma a yanzu za a faɗaɗa zuwa garin Albuquerque da ke jihar New Mexico da kuma birni mafi girma a jihar Chicago wato Illinois. Taimako yana kan hanya, inji Trump ga mutanen Chicago. Shugabannin biranen Albuquerque da Chicago sun kalubalanci wannan taimako na tura musu jami'an tsaron gwamnatin tarayya. Jami'an 'yan sanda a jihar Chicago sun ce harbe-harben nan da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da aka jikkata mutane 15 biyar a daren shekaran jiya Talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya. A wani taron manema labarai a jiya Laraba tare da magajin garin Chicago Lori Lightfoot da sauran jami'an gwamnati, shugaban 'yan sandan bincike Brandon Dinham ya ce harbin bindigan ya fara ne saboda rikicin da ke tsakanin wata kungiyar masu tada kayar baya da kuma membobin wata kungiya mai adawa da ita yayin gudanar da jana'izar wani matashi da ke da alaka da kungiyar. Jami'an 'yan sanda sun ce biyu daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Dinham ya ce musayar wutar ta fara daga mutanen da ke wajen gidan jana'izar. Ya ce an kashe mutumin da ake jana'izar a makon da ya gabata kuma an kashe shi ne domin ramuwar gayya. Babban jami'in 'yan sanda David Brown ya fadawa manema labarai cewa akalla an gano harsashai 60 bayan harbe-harben wanda ya faru duk da cewa akwai motocin 'yan sanda biyu a wajen gidan jana'izar. Brown ya ce wannan wani yanki ne da ke fama da matsalar tashe-tashen hankula a Chicago. Prime Minister in Ethiopia Abiy Ahmed ya fada a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai madatsar ruwan ta Grand Ethiopia Renaissance Dam da za a gina kan kuɗi dala biliyan 4.6 za ta zama irin ta mafi girma a nahiyar Afirka wanda zai samar da wutar lantarki mai ƙarfi a shekarar 2023. Ana kyautata zaton madatsar ruwan za ta samar da wutar lantarki mai ƙarfin ma'aunin megawatt 60,000. Mun sami nasarar kammala cika madatsar ruwan ba tare da cutar da kowa ba. A yanzu haka madatsar ruwan ta cika makil a cewar Ahmed a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta zo kwana guda bayan shugabannin kasashen Habasha, Misra da Sudan suka haɗu a taron koli ta kafar sadarwa inda suka amince da fara tattaunawa game da madatsar ruwan.
Kafin zari ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran, yau Alhamis 23 ga watan Yuli, tawagar wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma ƙarƙashin shugaban riƙo na ƙungiyar ECOWAS Izumi Muhammad na jamhuriyar Nijar za ta isa ƙasar Mali domin tattaunawa da ɓangarori da ke takaddama da juna da nufin nemo bakin garin warware rikicin da yake cinyewa a ƙasar. A makon jiya wasu jama'an suka shiga tsakani a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun gana da ɓangarorin da ba su ga maciji da juna. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tawagar ta kungiyar Sedeo wacce ke kunshe da shugaban rukun ta Isu Muhammadu na Niger da shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria da Macky Sall na Senegal sai Nana Akufo-Addo na Ghana da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire za ta gana da bangarorin kasar Mali don ganin an kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da suke wa juna. Shugaban majalisar ministocin harkokin wajen kasashen ECOWAS kallon hankulan na Niger ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Magana na farko kotun tsarin mulki. An ci bakin zare. An tabbata da ga wanda za a yi tunda wa'ancan an kore su. A sa shidda yanzu tunda su kare ne. Bai majalisa guda, gwamnati guda, majistra guda, masu shari'a. Shugaban kasa mun ce ya bari 'yan kungiyoyi masu zaman kansu. Sai tankaɗe da rere su ba shi suna shidda cikin suna shidda da ya ɗauki uku. Kuma aiki na farko wanda za su yi. Su kula da matsala ta majalisa. Inda ta kare wannan aiki ta gilalle wannan 31 ba zaɓaɓɓi ba ne wanda anka kwace ba a maito su kawo ku shura su. Mun ce Ibrahim Boubacar Keita ya sa gwamnatin ya haɗin kai kenan ya tambayi ɗan adawa su ba da 30% ko yawan ministoci ya bi ci yan majority su ba da 50%. A duk an gama kungiyoyi masu zaman kansu society civil su ma su ba da 10%. Da wannan kundin tsarin mulki da assembly mun ce kayan mutuwan ga wata ya zamanto to wannan aiki an kammala shi komai da komai. Kuma nan hudu mun ce a sa committee wanda zai kulawa da shimiyar wakana 10 da wata July zanga-zanga da an ka diddigi da shi kuma an kai kashe-kashen mutane.
Don a washe garin barkewar wannan rikici yan hamayya na kawancan MSN ke matsawa shugaba Ibrahim Boubacar Keita lamba ya shida daga karagar mulki. To sai dai kungiyar sai da yawo na ganin wannan magana ba ta taso ba.
Sabkar shugaban kasa wannan kamar masu ci gaba da wannan kuwa kowa ka banza ce. Kowa ya tabbata inda kai kowa ta sa bakinta. Babu magana shugaban kasa shi saukatun da zaɓaɓɓe.
A nasu ɓangare masu rajin kare demokaraɗiyya irin su shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Alhaji Nasiru Saidu na cewa kungiyar ta ECOWAS ta makaro.
ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun ka fara ciya ba su yarraba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suleiman Dikku sun ka fara cewa a talakawa na wahala Mali, babu shari'a Mali, babu kaza Mali sun ka sa ido. sai da yanzu abin lalace an ka hito an ka kashe mutane sai da abin lalace an ka hito mutum 100 da wani abu suna kwance likita sai da abin lalace
barkewar hatsaniya a kasar Mali wani abu ne dake barazana ga kasashen Sahel yankin da a yanzu haka ke fama da matsananciyar matsalar tsaro Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mumuni Barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga zara dauke da sauran labaran duniya
Cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta fitar a shekaran jiya talata ya ce yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wasu sassan Amurka ya zarta tsakanin fiye da sau 2 zuwa 13 da rahoton da hukumar ta fitar a baya cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC ta yanke hukuncin ne bayan samfurin jini da aka karba daga mutanen da suka yi gwaje-gwajen asibiti na yau da kullun a cikin yankuna 10 ciki har da birnin New York da kudancin jihar Florida da jihar Missouri da kuma wasu jihohi dake yammacin Amurka wato jihar Utah da Washington misali a jihar Missouri adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ninka sau 13 sama da adadin da aka tabbatar sun kamu a baya yayin da jihar Utah ainihin adadin ya ninka sau 2 marubutan binciken wanda kuma aka wallafa su a shafin yanar gizon Jama Internal Medicine sun ce yawancin mutanen da suka kamu da cutar ba su nemi taimakon hukumomin lafiya ba ko kuma ba su yi gwajin cutar ba saboda watakila ba su nuna alamar rashin lafiya ba kuma watakila sun rika yada kwayar cutar a tsakanin al'umma akalla kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke kamuwa da cutar ba sa nuna wata alamar rashin lafiya akalla kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke kamuwa da cutar ba su nuna wata alamar rashin lafiya ba Gwamnatin Amurka za ta biya dala biliyan 1 da miliyan 900 ga kamfanin sarrafa magungunan Amurka Pfizer da kuma kamfanin kire-kire na kasar Jamus akan allurar rigakafin COVID-19 guda miliyan 100 idan aka tabbatar da ingancinta. A jiya Laraba, kamfanonin sun ce sun kammala wata yarjejeniya da hukumar lafiya da ayyukan jin daɗin jama'a ta Amurka tare da ma'aikatar tsaron Amurka dan samar wa hukumomi rigakafin da suke sarrafawa da haɗin gwiwa wani mataki na baya-bayan nan a yarjejeniyar da aka cimma da kamfanoni domin samar da allurar rigakafin sakataren hukumar lafiya da kula da jin daɗin jama'a ta Amurka Alex Azar ya shaidawa tashar labarai ta Fox News cewa Amurka za ta iya sayan ƙarin allurar rigakafin miliyan 500 idan aka tabbatar da matukar ingancinsu da kuma tasirinsu yarjejeniyar da aka bayyana a jiya Laraba wani bangare ne na shirin shugaba Donald Trump da ake kira Operation Warp Speed wanda ake fatan isar da allurar rigakafi miliyan 300 da aka amince da ingancinsu nan da 20 ga watan Janairu na shekarar 2021
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yayin da galibi 'yan Najeriya ke tunani an kammala yaki da ayyukan gidajen mari musamman arewacin kasar biyo bayan gwagwarmaya da mahukuntan kasar suka yi da basu wannan tabi'a 'yan sandan jihar Niger sun gano wani gida da ake azabtar da yara kuma ana daure su da mari lamarin da ya sa mahukuntan jihar Niger suke shirin gabatar da iyaye da ke aiki 'ya'yansu gidan mari Ga dai Mustapha Nasir ba tsari daga Mina da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wani gida a unguwar Gwari da ke cikin garin Sulaja ta jihar Niger bayan da aka gano wasu yara ana azabtar da su a wannan gida. Bayanai dai sun nuna cewa yaran su 15 'yan ƙasa da shekaru 10, wasunsu an ɗaure su ne cikin bari tare da zanen bugu na bulala a jikinsu, kuma an kai su wannan gida ne domin yin almajiranci. Al'amarin da ya sa a yanzu haka 'yan sandan suna riƙe da malaminsu mai suna Umar Muhammad ɗan shekaru 46, wanda kuma ya bayyana wa muryar Amurka dalilin da ya sa ya ɗaura yaran da mare tare da azabtar da su.
Dalilin da ya sa nake ɗaura yara da sarka ko yaran da suna zama da ni garin suna da nisa da nan, to wannan yaran da na daura suna fita cikin dare za su yi kwana daya biyu da kya za mu neme su in daura su gida.
Me yasa kake azabtar da su kana bugun su duk bayan su da zane na bugu?
Bugun zanen da aka gani a bayan su shine dan farko suka fara fita din nan da bulala na fara da su cewa in mabi suka yi abun nan za su daina, tunda ba da niyya zan cutar da su ba.
Amma cutarwa ka daura mutum da sarka kuma ka buge shi ba cutarwa bane?
To da niyya na ba haka na doke shi ba.
Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce yanzu haka sun damƙa yaran a hannun hukumar kare haƙƙin yara ta jihar Niger domin binciken lafiyar su. Sannan ya ƙara da cewa
just as I said, investigation is ongoing. If it is his house, we have to find out. If it is a rented house, people will need to look into it. What is the legal backing of Rin Almajiri in that property?
Kamar yadda nace, muna ci gaba da bincike mu gano ko gidansa ne ko kuma yana haya ne. Bukatar mu mu gano abin da doka ta ce game da matsayin makarantar almajirai a wannan wuri. Daraktar ma'aikatar kare haƙƙin yara ta jihar Niger, Barista Maryam Kolo, ta ce yaran na samun kulawa ta musamman a hannunsu bisa la'akari da yadda aka same su cikin wani yanayi na yunwa da kuma rashin lafiya.
Kuma an ka gan yanayin su abun tausayi ne, amma za su mutu duk haka da karin su na nuna ga ƙazmi duk jikinsu. Yunwa dai danyensa yana nuna a jikinsu.
Kun nemi uwayen yaran nan ko wani hali yake?
Ina so in tabbatar maka cewa dukkan iyayen yaran nan da yardan Allah za mu neme su za mu samu su daya bayan daya kuma dukkansu za mu gabatar da su a gaban hukuma.
Bayanai da sun nuna cewa yaran 'yan asalin karamar hukumar Kacheni da ke nan cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka zan ka baiwa.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar fyaɗe tana ci gaba da zama babban kalubale a Najeriya da take ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar, lamarin da ya kai ga ƙungiyoyin mata da suka haɗa da matan gwamnoni da kwamishinonin ma'aikatan kula da harkokin mata. Jagorantar gangamin neman ganin hukumomi sun dauki kwararren matakan shawo kan wannan matsala da ke nema ta zama bala'i. Kwanan nan hukumomi suka kama wani mahaifi dan sama da shekaru 50 da ya yi wa 'yarsa 'yan shekaru 16 fyaɗe, har ta kai ga ɗaukar ciki, daga nan ya yi ƙoƙarin zubar da cikin. Wannan na daga cikin iri-irin rahotannin fyaɗe da ake ci gaba da samu a ko'ina a Najeriya. A ci gaba da haska fitila kan wannan mummunar ɗabi'ar. Yau shirin domin iyali ya yi hira da barista Badiha Abdullahi Ma'azu, ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Baraka Bashir cewa duk da gangamin da ake yi babu alamar sauki.
ya karuwa take duk da a yanzu ne ake samun dama a zo a bayyana damuwar saboda zancen a ce abin kunya ne ya wuce kuma ita kanta yadda ta samu kanta a fyade zancen a ce ta zama kaman wata annoba a cikin dangi har ta yi sake ta fada ta kawo musu wani abin kunya abin kyama shi ma ya wuce sannan an daina shiru karuwa take
to me yake haddasa karuwar wannan kaidan
to abubuwan da yawa na daya zamantakewa ta tabarbare gidan aure ya tabarbare babu daukan nauyi babu nutsuwa babu kwanciyar hankali zaki ga yawanci mutanen da ake wa fadan nan zaki ga da uwar da uban ba sa tare ko suna rayi ko sun rabu ko uwa ta mutu ta bar uba ko uba ya mutu ya bar uwa irin waɗannan matsalolin ko kuma kullun ba a kwanciyar hankali babu wanda kowa ya tsaya ya dauki haƙƙin da Allah ya dora masa yake sauki
kenan a iya cewa rashin sa ido na taimakawa
ai rashin sa ido shine jigo amma daukan nauyi ma tukunna baka bar komai a gida ba ka kade rigarka ka fita ina dawowa ita uwa yara ita za su sa a gaba ita kuma idan ta rasa mafita za ta sake su su ma kara zube su tafi kowa ya tasa ta fushe shi ko a bige da yawon talla akwai gidan da aka yi fadi muka je gidan har taran dare matar ba ta dawo ba ga wasu yayan sannan ta zo da dan garin kwaki ta tafi nemo musu yadda za su ta zo da dan garin kwaki a leda ta ce shi ta iya samuwa to me zai samu da yaran nan kin ga babu wannan da ta shiga cikin matsalar babu solution to akwai rashin sa ido akwai talauci akwai shaye shaye akwai yadda da tsubbace tsubbace lalle idan aka je aka aikata wannan tabargazar to mutum zai samu duk abin da yasa a gaba zai same shi zai ci gaba eh tsubbace tsubbare wani na sha interview da su suna ga yin akoji
to kenan shi bokan ne zai ce musu idan kuka
kaje eh ko ka samu yarka ko ka samu yarinya an yi yafi nawa ga sunan Birjit tun muna jin ciwo mu zazzabi kai ciwon kai ka ji duniya ta mu gwanda ma ta tashi har ka dake ka ma saba yar wata shida an mata fyade yar shekara biyu ba wani age limit ba wani month limit ba wani disparity yar shekara 80 an mata fyade mutum daya a shekara daya ya fada da bakin sa yawa mutum mata sun fi 40
to shin wannan yawaitar fyadan rashin yin hukuncin da ya dace ne yasa yake karuwa ko dan idan aka tauna kasa tsakuwa dan aya ta ji tsoro ai za abin zai dan rubu
to ni gaskiya sai in ga a wajen hukunci gaskiya an yi abin da ya kamata saboda daga shekara 14-21 yanzu an taho gangara har zancen zaman dindindin a gidan kasuwa to life imprisonment to duk wani zancen a ce ko a dandake mutum ko a karya shi gida 12 duba wai mafita bace idan kika duba zaki ga su waye suka fi aikata fyadan nan masu karancin shekaru matasa su suka fi aika wannan tabargazar to yau matashi ka dauke shi ka dandake shi kai paralyzing din rayuwarsa har abada ta shi da namiji ne to ran da ƴaƴan nan mata suka taso suka girma suka kosa wa zaka ba ya aura tunda mafi yawancin masu aikata laifin
dandaka da ake ta ce ake kugurarin idan an dandake
ba ta taba zama solution ba
hakan zai
ai illa ce illa ce ba karama ba saboda ita matar da ta tsinci kanta a fyade ina fada gwanda dan fashi da makami da wanda zai fade arziki ne Allah ya baka zai iya da maka da shi zai iya baka fin ma wanda ka rasa amma ita darajarta ta ya mace har abada bata da wannan jin kan da cin alwashin cewar ni yau na kai budurci na daci dai daki to kin ga an cuce ta an gama da wannan wasu kuma yana ma sa zamantakewa ta zama illa wasu kuma yana sa ba za ma su iya haihuwa ba da sauran illoli to amma shi namiji yayi an dandake shi for life an san an paralyze rayuwarsa to ran da ƴaƴan nan kuma mafi yawanci matasa ne to mu ƴaƴan mun sun girma sun tasowa zai aure su ina za mu kai su an bata 10 ne daya bata gyara ba mafita ake nema mafitan nan the best mafita shine a wayan musu da kai a ilmantar da su a sensitization mai kyau a tsari wanda za su fahimci cewa abin nan ma illa ce wasu haka nan suke so su biya rima su sha kida wasu na gaya miki tsubbace tsubbace ne wasu shaye shaye wasu kuma wannan kafafan yaɗin sadarwar da zaka ga abubuwa karara babu arziki babu suturtawa babu wannan a ce kowa yana da yancin yayin rayuwarsa yadda yake so to wannan shi yake ba su sha'awa ko kallo kike da yara ki kula wanda idan ana shan taba zai kafa ido wata kila sha'awa yake ya ga ya za a yi hayaki ne ka zo haka ji wani dokin ya ji menene a cikin wannan hayaki da ake busa shi yake kawo wa ya fara gwadawa in ya kware wani ya bari wani kuma daga nan ya dora kenan to sai ka nuna masa cewa wannan abin illa ce sannan kafafan yaɗa labarai in sun tashi za su faɗi dalla dalla su kansu bangaren jami'an tsaro in su zo suna daukar evidence din na video wato electronic da zai zama evidence a gurin su sai su sake shi ya tafi duniya wani zai faɗa dalla dallar yadda yayi abin nan daga nan wani ya dauka ya koya mu muna son kwaikwayo mun cika kwaikwayo to daga nan wani ma daman so yake ji ya za a yi shikenan shi ma ya kwaikwaya bari ya gwada ai tsautsayi ne sai ran da aka kama shi in ma ba a kama shi ba shikenan ko kuma shari'a ce ai ta bugawa magana kudi ce shiga da fita ko kuma delay an je an bi tsarin yanda ake gudanar da shari'a mu ba a zo an fitar da charge da wuri ba ba an bata lokaci har a ba da shi beli daga nan zance ya lalace ko kuma su bangaren iyayen su ce an zo an daidaita a ba su kuɗi wasu ma babu kuɗin amma haka za a salwantar da maganar su hakura saboda zo yau zo gobe kuɗin mota kawo kaza za a je nan za a je can za a tafi ganin gurin da aka yi a wajen ma bincike sai su ga karfin ka ya kare
kotu ma kenan wajen yanke hukunci
yanzu kan kotu tana yanke shi ana jin sa ana ganin sa ba fa akan kari ba ita kotu ba sai an kawo mata case ba canja mana yanzu alhamdulillah an canja tsarin gudanar da shari'a an samu canji akan da amma da haka ana son kari case irin na fadi kamata ayi shi na musamman wanda za a ce shari'a sa gaba ɗayan ta accelerated hearing ce abinda ake nufi da accelerated hearing shine abinda za a yi yau ayi gobe ayi jibi ayi tayinsa in an fara hearing ba tsakkautawa za a yi a gama a kai makura in kai ga hukunci in za a wanke ka ka tafi to waɗannan abubuwan suna da matukar kawo tasgaro wajen shi kansa gudanar da shari'a
ana samun tsofaffi masu fadi dan naga kwana biyu a kafafan sadarwa yawanci zaki ga dattijan ne wanda sun girma sun yi jiya
ka ji kwana ce miki ai shekara 80 ai shekara 80 ai ban san ba
ai shekara 80
fiade
matashi wa ai shekara
80 matashi wannan da yace yawa mutum sama da 40 har da ai shekara 80 a ciki idan an zo bangaren zancen wai wata shiga da ake ciya ane ta banza da wofi to ni dai ina ganin tunda Allah ya halicci dan adam ban ga abin da zai sa kwakwalwarsa ta gaya masa koda a ce zai gama ci tsirara ba wani abu da zai ce kwakwalwarsa ta gaya masa sai ya je ya haiki mata
to da fatar an saurari wannan bayanai da kunnuwa basira za a kuma dauki dukkan matakan da suka wajaba domin dakile wannan mummunar dabi'a nan kuma za mu sallama da barista Badiha Abdullahi Ma'azu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da mai ɗakin gwamnatin jihar Niger ke cewa dangane da wannan lamari sai ku kasance tare da mu yanzu a madadin bakuwar tamu barista Badiha Abdullahi Ma'azu da wakilin Mubaraka Bashir da tema da hira da ita sai kuma Chibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet VOA Hausa da suka mai da aka matsa shirye-shiryen mu
kai mata su ne duniya su ne daɗi
a gaida alheri yanzu kuma ga labarai a takaice
an tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe wannan zubar da jini dole ne ya kare dole ne a kawo karshen wannan zubar da jini inji shugaba Donald Trump a fadar White House a ɗakin karɓar baki da ake kira East Room inda ya kuma bada sanarwar faɗaɗa abin da ya kira Operation Legend jami'an 'yan sanda a jihar Chicago sun ce harbe-harben da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da ya jikkata mutane 15 a daren shekaran jiya talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai
Masauraro nan kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hanzi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga ofishinmu na Abuja a Najeriya amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya ango Shamsi Abdullah Garba da aka fi sani da Shamsi AG da amaryarsa Khadija Musa Yakubu murnar daurin auren su da za a yi a ranar Asabar da misalin karfe 2:30 na rana a gidan Saminu Likita dake garin Kiyawa a jihar Jigawa. Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya. Yanzu amanatin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Kimba Hero Diodoni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.